sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin 19 ga watan Satumban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa Najeriya da kasar Faransa sun kulla wata yarjejeniyar bayar da tallafin kuɗi har euro miliyan 25 domin inganta wutar lantarki a shiyoyin arewa. Muna dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma muhimman kanin labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan ga Ibrahim Ka'almasi Garba da halin da duniya take ciki.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Kasar Ukraine jiya Lahadi ta yi ta tattara gawar wakilin mutanenta da suka mutu sanadiyar yaki a yankin Izum da sauran garuruwan da ke arewa maso gabashin kasar waɗanda ta sake kwacewa daga wurin Rasha cikin sauri a farkon wannan watan. Magajin garin Izum, Valery Machenko, ya gaya ma gidan talabijin na gwamnatin kasar cewa ana ta tono garuwakin, ana kuma haƙar kaburbura, kuma ana jigilar garuwaki zuwa Kharkiv. Za a ci gaba da wannan aikin zuwa ƙarin makonni biyu. Akwai kaburbura da dama a cewar Machenko. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira marigayiya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, Kamala, mai mutunci wadda ta sadaukar da kai, yayin da shi da uwar gidansa Jill Biden ke sa hannu a littafin ta'aziyya jiya Lahadi gabanin hidimar jana'izarta da za a yi yau a babbar majami'ar nan ta Westminster Abbey dake London. Ga dukkan mutanen Ingila, ga dukkan mutanen haɗaɗɗiyar masarautar Burtaniya, muna taya ku jimami, a cewar shugaba Biden. Ya ƙara da cewa sarauniyar tana tuna masa mahaifiyarsa marigayiya, kuma a lokacin da suka haɗu a tabakinsa ta yi ta kawo min abinci, ni ko sai cin duk abin da ta sa gabana nake ta yi. Jiya Lahadi, kungiyoyin farar hula a jamhuriyar Niger sun yi zanga-zangar lumana a birnin Yamai kan tsadar rayuwa da matsalar tsaro. Daga Yamai ga su labarma.
Dubban magoya bayan kungiyoyin fararen hular Niger kenan lokacin da suka yi tattaki daga dandalin Place du Mont zuwa dandalin Place de la Concertation da ke gab da majalisar dokokin kasa. Gamayyar M Sosande ce ta shirya wannan zanga-zanga ta lumana. Matakin kara kudin man diesel da gwamnatin Niger ta dauka a farkon watan Agustan da ya shude wani abu ne da ya jefa talakawa cikin kangin rayuwa a wani lokacin da can dama ake fama da tsadar farashin ababen masarufi sanadiyar mamayar Russia a Ukraine. Malam Munkaila Halidu shine sakataren uwar kungiyoyin kwarago ta CNT.
Misali guda karamin biyan da ake maikata wanda ake kira Simic nan a Niger jika 30 da Western Mamun ne. Yo akatan bene Simic nan jika 50 ake biya maikata. Kenan ba ya zuwa ke muna mu da namu ne mun fetan mu.
A game da matsalar tsaro, M Sosando ta buƙaci kasar Faransa ta kwashe dakarunta daga Niger saboda a cewar gamayyar ta waɗannan kungiyoyi basu gamsu da tare war rundunar barkana a wannan kasa ba, kamar yadda za a ji daga bakin jami'in fafutuka ga mace Muhammadu.
Kadiba yau an rihe school jewa mutane da yawa sun bar gonakinsu, mutane da dama sun rasa rayukansu. Duk dan Niger mai hankali ya san da yau Faransa ce babban matsalan mu. Yau Mali tun da suka kore Faransa, yau kowa ya gani ko dan hari ya zo ya hari ba zai kwalla hiya ba.
A gaida silabarma.
Nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Najeriya da kasar Faransa sun kulla wata yarjejeniyar bayar da tallafin kuɗi har euro miliyan 25 domin inganta wutar lantarki a shiyoyin arewa wanda aka fi sani da Northern Corridor a turance. To sai dai yayin da masu ruwa da tsaki a harkokin wutar lantarki ke yabawa da wannan matakin, wasu nazari a al'amuran yau da kullun alamar tambaya suke dasawa, inda suke cewa wani tasiri hakan zai yi tunda an saba shiga irin waɗannan yarjejeniyoyin a baya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana.
Wannan aiki wanda kamfanin sadar da wutar lantarki na Najeriya TCN ke aiwatar da shi na da nufin karfafawa da inganta tattalin arzikin kasar musamman ma a yankin Arewa. Wannan inganci zai taimaka wa ci gaban kasuwar wutar lantarki a ƙarƙashin tsarin makamashi na Najeriya wato ETP. Alhaji Idris Muhammad Madakin Jan ya taba zama shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna kuma ya ma ba tsohon ministan makamashi shawara a harkar wutar lantarki. Yana cikin masu yaba wa shirin
in har yarjejeniyar ta daidaito, wato idan aka cimma gaci kamfanin da kuma wuta da yanzu haka yake da matsalar rashin samun wadataccen kayan aiki da za su kammala da kuma wutan da ya kamata, to idan har aka samu aka kammala wannan aikin, to kamfanin da kuma wuta za ta iya da kuma wuta yadda ya kamata, da kuma za a zo a samu ci gaba wurin samun wadataccen wutan lantarki na dan na tsawon lokaci.
Daga dukkan alamu wannan shiri ne da zai samar da ayyukan yi tare da ba mutane miliyoyi ingantaccen sabis na wutar lantarki a cikin gajeren lokaci ta hanyar gina ƙarin layukan sadarwa da na'urorin sadarwa a faɗin jihohi tara na Arewa da suka hada da jihar Neja, Kebbi, Sokoto, Kaduna, Kano, Jigawa, Bauchi da Nasarawa. Wani abu da masanin tattalin arziki Zulkifil Alhassan na ganin in an samu kafa wannan shiri ƙasa za ta samu kuɗaɗen shiga.
In har haka ya faru kuma an har aka yi nasara, to gaskiya za a ce an kyauta, kuma Faransa ta wanke kanta. In har wannan yarjejeniyar daga baya idan har aka yi nasara, to amma idan ya kasance kamar sauran yarjejeniyoyin da aka yi a baya da wasu kasashe a fara ne daga baya kuma abubuwa su zo su zama abin da suka zama, to gaskiya Faransa za ta ƙara tabbatarwa jama'ar Najeriya na cewa ba ƙasa ce mai kaunar ainihin talakawan Najeriya ba. Amma mu yi fatan alheri, Allah ya tabbatar da wannan abu.
Amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Abubakar Aliyu Umar ya yi suka ne da kakkausar murya inda yake ganin da walakin gora a miya.
An yi wannan ba ɗaya ba, ba biyu ba, kuma ba abin da ta haifar. Wutar lantarkin nan kullun kun gaba kun baya, kamfanoni masana'antu gaba ɗaya da dama sun durkushe, waɗanda ma suke yi aiki suna amfani da mai wanda shi kuma ga farashin shi ya kai inda ya kai. To saboda haka wata hanya ce aka sake kirkirowa don ai sama da fadi a babake ne a saci kuɗin gwamnati kawai, shine maganan ba wani magana ba, amma maganan wani ne tasiri na wani yarjejeniyar wuta ba mai yiwa bane, kuma wannan abu yaudara ne, an dade ana yaudaran ƴan Najeriya.
Karamin ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare Clem Abba da daraktan ƙungiyar AFD a Najeriya Hazia Muron ne suka rattaba hannu a yarjejeniyar a madadin ƙasashen biyu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu.
To Hanifa, yayin da shugabannin kasashen duniya ke dunguma zuwa birnin New York wajen taron shekara-shekara na babban zauren Majalisar Dinkin Duniya, kasar China wadda ke ta ƙara ƙarfi na mai da hankali kuma kan wata hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya wanda ke wani taron a can ƙetaren tekun Atlantika a Geneva. Jami'an diplomasiyyar China suna ta fitowa fili suna magana da kuma zawarcin wasu takwarorin aikin su a wurin taron da ake yi kan batun ƴancin ɗan adam, don kawar da yiwuwar sake kiran da a dada binciken matakan da take daukawa don magance tsauraran ra'ayoyi a Jinjiang, biyo bayan wani rahoto Majalisar Dinkin Duniya kan yadda take musguna ma 'yan kabilar Uyghur da sauran kabilu masu rinjayen musulmi. Wata kungiyar mayaka mai alaka da gwamnatin Somalia ta hallaka mayakan Al-Shabab akalla 45 ta kuma fille kawunan wasunsu, a cewar wasu ga nau'uku a jiya Lahadi, yayin da 'yan ƙasa a yankin tsakiyar ƙasar ke dada ɗaukar makamai suna tunkarar 'yan tawayen. Fille kawunan 'yan tawayen da aka yi ranar Asabar ya biyo bayan wata fafatawa ne da aka yi a yankin Hiran da ke jihar Hirshabele, inda aka yi ta ƙazamin faɗa a wannan watan tsakanin Al-Shabab da sabuwar faɗaɗɗiyar ƙungiyar mayaka mai alaka da gwamnatin tarayya. Al-Shabaab wadda kungiya mai da'awar kishin Islama ce mai alaka da Al-Qaida ta yi tayakar raunanar gwamnatin kasar Somalia tun daga shekara ta 2006 so take ta kafa tsatsauran tsarin Islama. Al-Shabaab ta yi ta kokona gidaje, ta yi ta lalata rijiyoyi kuma ta yi ta fille kawunan mazauna yankin Hiran a cewar mazauna wurin. A ƙarshe majalisar zartaswar kungiyar tarayyar Turai ta yi kiran da a zaftare euro miliyan 7.5 daga tallafin da ake baiwa kasar Hungary saboda damuwa kan almundahana da kuma koma baya a tsarin demokaradiyya. Wannan shawarar wadda aka bayar jiya Lahadi ita ce ta farko da EU ta taɓa bayarwa a ƙarƙashin sabbin manufofinta na kare tsarin doka a kungiyar mai membobin ƙasashe 27.
Gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kafin mu gaishe mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan.
Ba ilimin talakawa ba mu da ai mikinta ba a
madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye-shiryen mu akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su yanzu kuma sai shirin mu na zauren matasa
zauren matasa a sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane har yanzu zauren na tare da matasa na karamar hukumar Karo a jihar Nasarawa kan yanda dokar hana yawo ke shafar rayuwarsu ta yau da kullum gwamnatin karamar hukumar karkashin Thomas James ta ce dokar har sai yanda hali yayi ne dan dakile yan ta'adda waɗanda akasarin su matasa ne da aka bada labarin na kutsawa yankin dan samun mafaka muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar Ibrahim Abubakar Rima Buhari Nusa Kumuriya Shamsuddin Iliyasu da Abubakar Abdulrazak waɗanda duk suke zaune a yankin kuma suke gudanar da harkokin kasuwanci da yan sana'o'i saboda samun kuɗin shiga.
Yana da kyau a fahimce mu a cikin wannan zauren dukkan mu nan wurin matasa ne yan kasuwa ne ba za mu baro garin mu kawai mu zo mu yi aikin banza ba a kudi muke nema to kuma muna mu ne muke bukatar matsaro mu da muka zo da dukiyoyin mu muka sa muke neman kudi to ya kamata gaskiya wannan tsarin da aka dauka da wai na tsaro na yan ta'adda sun shigo karu local government gaskiya wannan tsarin bai yi ba a canja shi a gyara saboda mutane su samu tsaro ingantacce da kuma ci gaban kasuwancin su da ake
amma shin su ba za ki manta ba ina jin wajajen 2014 anan anguwar nyana da ke dabda ita take makwataka da Karo an fata da wani bom a tashar mota
da mutane da daddare ya tashi ko kuma da safe ya tashi
to kaji da
amsa kenan kaga wannan bom din ya tashi karfe 7 na safe kaga baya cikin wannan kan doka da aka sa kenan
to kaga ai bari magana da ake in an bar yan ta'adda suka zauna a waje komai zai iya faruwa
eh to ai yan ta'adda ni ban ga wata hanya da aka kirkiro na yaki har yanzu ba a samu wani dan ta'adda guda ɗaya da za a ce wai to yanzu wannan sune ake zargi sune wanda suka fara shigo
ma wai
ana neman ma yan ta'addan ne ko dai ana neman mutanen gari ne waɗanda suke neman taro sisi a kama su ne
a ci kamar Muhammad kana da magana
ina da maganar da nake da shi tunda aka sa wannan dokan ba mu taba ganin wani dan ta'adda an kama shi guda daya ko an kama su an nuna mu duniya cewa waɗannan sun zama wani example a gurin mutane wanda zai zama cewa dalilin da aka sa wannan dokar sai dai waɗanda suke neman haladdin su in sun gama neman haladdin su da rana in dare yayi a kama su a zalunce su to in dai har za a kama mai neman halat a karbi haƙin sa to ina tabbatar da dan ta'addan ma shi ma za a kama shi shi ma yayi benin kansa
ba an so yan ta'addan ba wai sai an kama su ba dama akwai rutan din da suke kaiwa ina gani
wari karkar mu wannan zargin wato abin da yake faruwa idan ai in an lura masu sojoji a nan wajajen Mogadishu barracks wanda da aka fi sani da Abacha barracks sun kafa wata madakatar binciken motoci ba a wajen in zaka shigo Abuja dole ka tsaya a bincika in zaka fita ka to wata kila akwai kwarewa da suke da ita ta musamman da suke gano yan ta'adda na
ka ce hukumomin sojoji kaga wannan tsarin su na dubbe dubbe daban ne da na polisa zan iya faɗa maka kaga su inda suka ga ba baka shafi abin da suke niwa ba da su sake ka wuce ka a lokacin da ya kamata ka wuce amma su kuma hukumomin polisawa inda kawai ya ga taimaka lokaci kaza ba sa ganka ya ganka
wasu ma yan bijine
ya ganka wajin koda kai le sun ko ba kai le sun ba da aka maka ni anan ni ba kalubalantan dokan nake yi ba na daya na biyu ba kalubalantan gwamnati nake ba amma ina so ayi gyara ayi abin da ya kamata kawai ba wai
mun
zai gano cewa ana tare da shi amma an sa doka sai ya zo mun ana cutar da talaka ne to ina aka gyara gure kaga ba gyara wace
federal government karan kanta ya kamata kaciya ɗan sandan ƙasar nan su yi ka idan ka fita wannan gurin ka je kaga masu aikin zaka ga wai vigilance sun fi ɗan sandan yawa to idan dai ana buƙatar aiki hakan mutane ana buƙatar mutane da yawa ya kamata a ce an dauki jami'an tsaron
da shin ku baka jin labari ana daukar 10,000 koshi ana yawan
wannan wannan labari ne kawai 10,000 amma babu wanda zai iya nuna wannan 10,000 da suka fita folak ta fitar da nata duk shekara sannan waɗanda ake recruiting daga cikin matafa ake dauka wannan labari ne kawai gaskiya babu wanda ya sai nuna wannan 10,000 da ake dauka kowane shekara ko su masu dauka
in ga shi nan da har yanzu haka ma da muke magana ina jin an bude portal wato an bude manhajar neman aikin yan sanda daga ai ana ya matasa kuma ai yo Abubakar matasa sai suna cika wasu ne mai
haka ne gaskiya ana cika amma to duk da haka ina karawa marawa maganar dan uwa san su baya akan cewa lalle ya kamata ya zamana duk inda ya kakance akwai irin wannan dutin abin da ya kamata ko da za a samu vigilante din to ya zamana ba ki fi kashi ɗaya cikin uku ba ya zamana folika sun fi yawa domin su ne kika je makaranta aka koyar da su aikin su ne kika san aikin dan iya tunawa ko a lokacin da ake tada masu sai da kayayyaki a bakin titi a nan Maraba ake wannan fadan da su in ka kalli yanayin irin duka da yan bidanti suke wa mutane abin dai baka wannan har kashewa ma ka gani abin ya wuce na hankali
eh gaskiya an sha korafi da su yan sintiri din na wato yan banga na da kenan da ake fada wadanda maimakon su da yake watakila ba su da ofis ɗin sun kawo mutum za su je su kai
mishi jibga maimakon kwantarwa gaskiya tayarwa suke yi to folik shi ne yake da hankalin da in ya kama ka ya san dukan da daima ya cikin cewar eh wannan ya kamata a bar shi haka sannan ya yi tafi da kai abin nan
mu a gaban mu aka yi wannan ake wannan rikita duka idan BGN ne suka tada hankali a gurin police din ne suke zuwa dole sai sun zo su ne za su zo su kwantar da hankali su duk mutumin da zai tada hankali shi ma abin zargi ne ya kamata amma a kama shi ne ba a tafi wannan da shi ba to sannan kuma gaskiya dole ne kuma a irin wannan duty na daren sai da vigilance ne to ina police hawan suke babu su
wato shi kuma duk da matsalar da ake zargin su matsalar wuce gona da iri maimakon ka mari mutum sai ka karya masa hannu ma gaba ɗaya amma suna da amfanin su kenan
suna da amfani sosai 100% ba wai muna inkarin aikin da suke yi bane amma aikin ne yana wuce gona da iri ya kamata idan ka zo ka ga girman gonarka to ka san kai kanka ka san cewa ma'aikatan da zaka dauka kai ne kake da gona wacce za ta dauki kaman mutane guda 10 haka sai ka dauko ma'aikata mutum 20 to zaka yi adalci kuwa kaga ba zaka musu adalci ba to shine muke kira ga hukumomi daga na 'yan sanda zuwa na 'yan vigilante dan Allah a dinga ja musu kunne saboda me su san a dinga iyakance musu abin da ya kamata su irin hukuncin da ya kamata a ce sun ma mutum idan sun kama shi
yawwa to ai yawwa Ibrahim tana da magana
wannan doka da aka sa ka san me yana da kyau ai a shi ka local government a ce akwai gurare da ake bance wanda da a sa do matakan tsaro su zama suna zama a gurin saboda irin guraren kamar zan ce kamar daga in ka bar in ka bar niyan za ka yi ta gwandaran nan akwai da wani guri mai dan daji a gurin kaga irin gurin ya kamata a yi yawara annani ka irin aje kamar police guda shida boko haka yawara irin gurin ana dan tsatsaka su ka gane amma police ba za su wannan ba sai su daje gurin police na su an zo wucewa eh sai a sa road block wai in an zo wuce an kama ka kenan sai a ci ka tara ina ya zama haka okay inde suka bar daidai gurin suka je irin gurin da nan na lissafo yanzu ko irin su ta gurin ku cika wannan da akwai duba akwai wasu wayewaye kaga ana gurin tuttare duba ne wayewa za su yi a harkallan su ba wani sani.
Ku sake dakatawa a nan matasa sai mun gamu a sabon shirin. Godiya ga matasan na karamar hukumar Karuwa jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin. Nasarawa da Malika da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shirin.
Assalamu alaikum.
A gaida Nasir Adamu El Hikaya yanzu kuma baban gida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridun Najeriya.
Fara sharhin jaridin ne da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tashi zuwa kasar Amurka domin halartar taron Majalisar Dinkin Duniya na 77. Jaridar dai ta bayyana cewa a ranar 21 ga watan Satumban nan ne shugaban Buhari zai gabatar da jawabinsa a gaban shugabannin kasashen duniya a zauren Majalisar Dinkin Duniya. Wannan jawabi da shugaban Buhari zai wa Majalisar Dinkin Duniya ita ce ta ƙarshe a shekaru 7 da share yana kan karagan mulki. Ita kuwa jaridar da banga cewa ta yanzu haka mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo shima ya sauka birnin London domin halartar jana'izar sarauniyar ƴan gida Queen Elizabeth II wanda za a gudanar a yau din nan a birnin London. Ta ranar safar ne dai mataimakin shugaban Najeriya ya tashi zuwa birnin na London domin wakiltar shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma sauran al'ummar Najeriya a wannan gagarumin jana'iza za a gudanar na sarauniyar Ingila da ta shafe shekaru aru-aru tana mulkin kasar. Sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmed Lawal ya bayyana cewa batun amincewa da nada babban jojin tarayyar Najeriya da gabatar da kasafin kuɗi na Najeriya da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai yi da kuma bututuwa da suka shafi harkar tsaro shine zai dauki hankalin majalisa a lokacin ta dawo zaman ta bayan dogon hutu da ta yi a wannan mako da muke ciki. Daga ne da yaran da ake wa majalisar dokokin tarayyar Najeriya da shugaban majalisar dattijan Dr. Ahmed Lawal ya ce da kanne idan shugaban kasa Muhammadu Buhari zai samu sukunin gabatar da kasafin kuɗin gaba da gaba ga ƴan majalisar. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kotun sauraron kararraki da suka shafi ayyukan ma'aikata ta kasa ta ki amince da bukatar gwamnatin tarayya na umartar kungiyar malaman jami'o'in Najeriya da ta janye yajin aikin ta kuma malamai su koma aji. Alkali Justice Hammer wanda yake amincewa da bukatar gwamnatin tarayya ya ce batun komawa aiki shine babban kalubalen da gwamnatin tarayya ke kalubalantar kungiyar sa'asu ta haka bai kamata a bada umarnin wucin gadi akan wannan lamari ba. Tini dai lauyan kungiyar ta asu Femi Falana ya bada wannan mataki da alkalin ya dauka inda kuma lauyan gwamnatin Najeriya James Igwe ya ce za su yi nazari akan wannan hukunci na wucin gadi. Sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kungiyar ɗaliban Najeriya ta sha alwashin mamaye filayen jiragen saman Najeriya domin hana sauka da tashin jiragen sama hanyoyin da kungiyar ta ce manyan jami'an gwamnati na amfani da su wajen zirga-zirga daga wannan jiha zuwa wancan. A makon da ya gabata ne dai kungiyar ɗaliban ta mamaye wasu manyan hanyoyin Najeriya ciki har da hanyar da ta haɗa birnin Lagos da Ibadan. Ƙarshen sharhin jaridin kenan, a huta lafiya.
Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To Hanifa, kasar Ukraine jiya Lahadi ta yi ta tattara gawarwakin mutanenta da suka mutu sanadiyar yaki a yankin Izum da sauran garuruwan da ke arewa maso gabashin kasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira marigayiya sarauniyar Ingila ta biyu Kamala mai mutunci wadda ta sadaukar da kai yayin da shi da uwar gidansa Jill Biden ke sa hannu a littafin ta'aziyya jiya Lahadi a London. Sannan yayin da shugabannin kasashen duniya ke dunguma zuwa birnin New York wajen taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya, kasar China wadda ke ta ƙara ƙarfi na maida hankali kan wata hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya kuma wadda ke taro a Geneva.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da caji wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Ibrahim Almasi Garba da ya ce an gabatar da shirin da Solomon Abo da ya bada umarni da injiniyan mu na yau nake taku Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri ma'assalam.